gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
cikin kwamitocin taron gyaran siyasar kasar nan ya kawo shawara fara amfani da zangon mulkin shugaban kasa na shekaru 6 da gwamnatin jihohi shekaru 5-5 ba tare da maimaitawa ba.
Magoya bayan mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar sun yi barazanar ficewa daga jam'iyyar PDP muddin ba a dakatar da cikuciku da kumbiya-kumbiyar kassara shi buƙatar turakin ba a cikin jam'iyyar.
Garmar hukumar ga PDP ta samu karin magoya baya da suka tsallako daga ketaren iyakarta da jam'iyyin adawa har ma balan tokin ke mamakin salon hijira da suka sha cikin tsohuwar tafiya da suka baro a wannan lokaci da gora dan ujili ke jiran oda domin afkawa yan adawa.
Kungiyar gauta ta shata yan kungiyar talayi kan shiga kafafen yada labarai kan dabi'ar nan ta yin amai a lokaci guda da lashewa.
Dangane da zargin da ya gici ya gicinyewa na aikata almundanar bada kwangiloli a kamfanin mai na ƙasa NNPC, yanzu haka dai majalisar dattijai ta yi sammacin shugaban kamfanin Dr. Mekanti Baru don yin tatsa da tsifar wancan zargi.
Magoya bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sun ce farin jinin shugaba Buhari zai ƙaru fiye da kwatankwacin abin da aka gani a shekarar 2015.
Mabiya jam'iyyar PDP sun buƙaci da a kaddamar da kwamitin da'a gare shin jam'iyyar a nan Kano domin kawo ƙarshen ta cibarkatai da ke neman sawa garin su tsakuwa ga mafarkin amshi iko a kakan nan ta kai da halin ka ta 2019.
Har yanzu dai maganar sakataren jam'iyyar CPC na ƙasa Alhaji Buba Galadima na ci gaba da daukar hankalin ƴan siyasa a nan jihar Kano. Har ma yau wani matashin jam'iyyar Haruna insha Allah ya shigo domin martani ga kalaman wani magoyin bayan tsohon dan takarar gwamnatin Kano a jam'iyyar Muhammadu Abacha. Sakamakon tagomashi da yace gwanin nasa ya shakawa jam'iyyar a kakar zabe da ta gabata.
Har zuwa wannan lokaci dai babu wata matsaya da ke nuna alamar lalubo bakin zaren matsalar yajin aikin gargadi na kwanaki uku da kungiyar hada-hadan man fetur da gas ta kasa ta fara a farkon makon da muke ciki. Yajin aikin da yanzu haka ke ci gaba da ƙara angizan dogon layin ababen hawa a gidajen mai.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce kulle boda ya haifar da sakamako mai kyau.
Mai sauraro da gaji babu tambaya, shirin kowanne gauta na musamman ne a wannan lokaci daidai gabar da muke bukukuwan cika shekaru 16 daga fuwar gidan Radio Freedom muryar jama'a yana yaɗa shirye-shirye.
Ba shakka wannan ta sa shirin kowanne gauta a yau ya zama na musamman da zai yi waiwayen tsawon waɗannan lokaci. Yaya tafiya ta kaya a cikin wannan shiri na kowanne gauta?
Magana ce tun daga tushe, ma'ana tun daga samuwar shi kansa shirin na kowanne gauta zuwa wannan lokaci da mai sauraro ke jin mu a yayin wannan biki na cika shekaru 16.
Haɗi da muryar dukkan waɗanda suka gabatar da wannan shiri na kowanne gauta.
Da Allah ya biyo. To ba sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na kowanne gauta na musamman wanda a wannan rana a wannan kuma lokaci ni Salisu Baffayu tare da ragowar abokan aiki
Khalil Shatima
Ibrahim Isa dan uwa Rano
Adam Suleiman Muhammad.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Eh za mu fada da hujja ko
ba da makami ba. Wato kamar yadda misararo ya ji shirin kowanne gauta shi ma ya bi sawun shirye-shirye da ake gabatarwa wanda a yau ake bikin cika shekaru 16 da gidan Radio Freedom ya fara yada shirye-shiryen sa. Kuma ƴan watanni kaɗan da fara yada shirye-shiryen shirin kowanne gauta shi ma ya baza komarsa
kwarai da gaske
wanda yake da mashiri da Umar Dutse Muhammad Marigayi
a wancan lokaci
haka da mai gabatarwa
Muhammad Suleimani Gama
ko kuma ce wanda ya assasa
haka ne
shi kansa shirin kuma ya jagorance shi tsawon shekaru
haka ne.
To ba buƙatar dogon turanci iya wannan shimfiɗa ta wajatar ga mai sauraro ya fahimci alƙiblar shirin da kuma inda aka taso da inda ake so aje. Ka tattauna da Muhammad Suleimani Gama wanda ya kasance shine mutum na farko bayan ƙirƙiro shirin kowanne gauta da ya fara gabatar da shi a wannan gidan rediyo.
Ai Salisu Baffayu ya fara tambayar shi Muhammad Suleimani Gama ta yadda aka samo asalin shi wannan shiri na kowanne gauta.
magana sunan kowane gauta suna ne da ya sha rigima da farko domin shugabannin mu a lokacin wato board wanda suka kafa gidan da muke meeting da su ba su yadda ma da sunan ba cewa kowane gauta ja ne yana nufin kamar wata magana ce haka ake gaya wa yan siyasa muka ce magana ce amma kalubale muke tunda an ce kowane ja ne kowane ba rawa da yake takawa kuma karshe a gaba ba kusan akan doran alheri ba to mu muna son ya zama kalubale ne a samu mutum ɗaya ma tal ya musanta kalmar kowane gauta ja ne to shi yasa aka sa sunan mu muna yi ne a matsayin kalubale ga yan siyasa su yadda cewa za a iya samun mutum daya da zai fita daban daga wannan kalma ta Bahaushe ta cewa kowane gauta ja ne kaje mun ne samu ka tsaya sunan to ana nan dai ana nan suka sallama mana aka hakura aka rige sunan haka har kuma zuwa wannan lokaci
wai Bahaushe ya karasa wannan suna da cewa sai dai idan bai sha rana ba kowane mutum kenan za a iya cewa gautan ne sai dai idan bai shiga siyasa ban misali kenan
a ai magana ma yan siyasa muke yi dai samfurin fa'iri ɗaya ne amma inda za a yi nazari za a iya samun ɗaya biyu can ɗaya can biyu can waɗanda ɗabi'unsu da su da mutane daban ne da sauran yan siyasa za ka iya samun mutane ma'abota mutanen kirki a mataki na ƙasa a mataki na jiha a mataki na ƙananan hukumomi har ma da mazaɓa ana samun mutanen kirki waɗanda suke da burin in dama ta samu ko kuma an magani sun taka za su iya zama sun yi kalubale ga wannan kalma ta kowane gauta jani ma'ana su komai ranar ma ba za su zama jan ba suna nan a koransu
kuma ga su 'yan siyasa
ai ba za mu yadda mu ce duk gaba ɗaya wai abu ɗaya ba ne amma mu gaskiyar magana kalubale muke wa 'yan siyasa su yadda cewa a samu waɗanda za su zama koran ko da sun sha ranar ba za su zama jan ba kuma mun tabbatar yanzu akwai waɗanda ake da su irin waɗannan a mataki na ƙasa akwai a jihohi akwai a mataki na ƙananan hukumomi akwai ƙasa ma akwai abin da ya rige mutane shine su riga gane irin waɗannan mutane wajen danga musu amana mun lura akwai mutane waɗanda duk da dai siyasa ta damalmal al'amura haka yanzu mutane talaka sai an bashi kuɗi yake zabe wannan ɗan delegate sai an basu kuɗi suke zabe a kafofi daban-daban wanda suke da haƙƙin zabe kuɗi suna yawatawa wannan yana kashe mana wannan kalubalen da muke da shi akwai mutanen kirki waɗanda korayen ne ko rana ta take su ba sa yin jadin suna na matsayin su na kore amma wannan kalma ita ce take tabbatun harkar kudi a siyasar ƙasa su ne suke lalata burin da muke da shi akan wannan manufa
manufar shirin kowane gauta da dalilai da kuma burin da ake so a cimma akan sa
to manufar shirin a lokacin mu ne kadai gidan rediyon farko mai zaman kansa a arewa abinda talaka ya saba ji a rediyo gwamna ya ce kwamishina ya ce bangarmar hukuma ya ce kuma duk abinda suke so a kibara sai ya zamanto mu kuma mun zo da wani abu daban za mu sa abin da gwamna baya so amma wanda yake kan doka za mu sa abin da shugaban karamar kuma baya so amma wanda yake kan doka za mu sa kowane mai mulki ya ji da kunnansa abin da baya so amma abin da yake kan doka wannan shine manufar sannan manufa ta bi shine ya rage mana fada domin da in ka je kai magana a radio fakonka ake akan kwana a make ka ko a kama hari ha gida to yanzu wannan babu duk rigimar ta koma kan radio kamar yadda take faruwa a kasashen duniya in kai yawo misali kasashen turai ni na zauna a Germany na ga yadda tsarin campaign yake duk rigimar ta dawo kawun yan labarai yau wani ya ce kaza gobe wani ya ce kaza har talaka da kansa sun gane mutane masu kaifin magana sun fi gane mutane masu kalmomi na gamsar da mutane duk wannan cigaban da aka samu kenan kuma a Kano ba a fada ba ari mun tafi turo wani yaron mu Katsina ya je ya fara wannan shirin sati biyu aka koro shi ba su iya jurewa da abin da yake faruwa a Kano ba duk da mutane suna kallon wai kamar ana mutuncin mutane ne ba ci mutuncin mutane bane magana ce tsakanin talaka wanda ba shi da karfin komai amma ga dukiyarsa ana sarrafa a hukumance ba shi da hanyar da zai hana ba shi da hanyar da ce dan me akai kaza a ka'idar doka ko aiki zai maka ya kamata ce kana da haƙƙin aiki ne ya za a yi shi ba shi da hanya amma ga inda zai zo ya huce ya fadi ra'ayinsa akan turan doka amma wannan mutane suke ganin wai kamar mutuncin mutane yake ba ci mutuncin mutane yake ba in ka duba zaman rayuwar mutane akwai mutane fasali daban-daban saboda abin da ke faruwa a rido ba ci mutunci bane wallahi kawai tsari ne na yanci waɗanda a wasu wuraren ma ba ma hakurin iya yin hakan amma mu gara mu a Kano ana kawai inda ake da matsaloli dai can gaba ne wajen batun yanci mutum ya ce an ci mutuncinsa a rido yadda ake neman haƙƙin da wanda su haƙƙin akan waye dogara a nan ne kadai muke da matsalolin da har yanzu ba aurore ba amma ci gaba na magana a rediyo duk zai aurore mana wannan matsala
waɗanda ke da kalubale akan yanayin da ake gabatar da shi ko kuma tsari yadda ake gabatar da shi wannan shiri magana ta wuce gona da iri
magana wuce gona da iri ni fa ina gaya ma kalubalen mu yana kan mu ma'aikatan rediyo me za mu sa mun fi kowa sani me ya kamata mu sa mun fi kowa sani domin mu ne muke da dokar ma sawar da dokar hani wadda hukumomin da ke kula da mu suka danga mana so zancen wuce gona da iri ni a wuri na kalubalen stili ne na kawun yan labarai kuma mu za mu gyara kullun ina faɗa idan da waɗanda suke zargin an ci musu zarafi za su yi mataki daya. Misali, su dauki matakin shari'a, amma aka kullun da faradi da kawun ya labarai ba sa son wannan magana, amma wannan shi zai fitar mu daga cikin halin da muke ciki. Dan ci ma zarafi, idan wannan mutumin da ka kai kara ci maka zarafi da a teburin mai shayi yayi, ai ka ga ba wanda zai ji. A gidan rediyo yayi. Sauraka da gidan rediyon da shi din suna da haƙƙin bayani akan haƙƙin kari ga mutuncin ka da aka ci. To da biyan ake hadawa. Watakila da yanzu an daina kuma dokar aiki idan ka janyo gidan rediyon ka asara ta fuskar shari'a kai tara aka gabza a gidan rediyon ka tara akan abin da bai kai dubu 50 ba ya biya miliyan 2 ko miliyan 3 kaga shikenan kai magana aiki kuma ta ya shiga wani hali ke da ina ganin wannan shine hanyar da za a gyara amma magana wuce gona da na tabbatar maka huruminta yana kawo hujjar labarai kuma samu warware duk process ne na ci gaba a maganar siyasa a redio wata ran da za a daina zamu koma kan doran abin da yake daidai
to mun ji kadan daga cikin wannan tattaunawa bata kare ba a biyo mu mai sauraro nan gaba kadan za a ji kuma buri da ake san cimma dalilin da yasa aka kirkiro shi wannan shiri na ku wannan
kuma tare da sanin dan uwar no an samu cimma wannan burin kwalliya ta biya kudin sabulu
wannan haka yake mai sauraro da mu da ku gaba daya sai mu dan kara jirkintawa mu jira lokaci kafin nan Salisu Bafayo wace tsaraba kake gani ya kamata mu ga
kamar yadda mai sauraro ya fara ji kusan tun a mabudin kunni akwai jerin gwanin waɗanda suka fara gabatar da wannan shiri tsawon shekaru 15 da suka gabata farawa da shi wanda ya asasa shirin wato Muhammad Suleiman Gama
ne gida shekara ta 2004
zuwa shekara ta 2010
Masauraro assalamu alaikum Muhammad Suleiman Gama ke cewa barkamu da saduwa da ku wannan shiri na ko na gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin kasar ne ba da dama Ga lamar dai karancin wutar lantarki yana ci gaba da daukan hankalin yan Najeriya musamman yadda take durkusar da tattalin arzikin jama'ar wannan kasa. Gwamnatin shugaba Raduwa ta gaji aikin gyaran wutar lantarki daga magabacin sa Obasanjo. Kuma rashin gamsuwa da al'amura suka wakana aka kafa kwamitin binciken yadda aka yi waccan harka a lokacin mulkin Obasanjo. An dai jima majalisar dokokin kasar nan ana fafata akan rahoton kwamitin da ya binciki harkar wutar lantarki a zamanin shi Obasanjo. Kwamitin da shi kansa ya sha fama da suka iri-iri har ma da zargin cin hanci tsakanin waɗansu wakilan lokacin da suke gudanar da wancan aiki da bincike. Kwamitin tsarkake siyasar jihar Kano ya yi wani nazari akan yadda harkar rashin wutar lantarki ta durkusar da kasuwanci da kimanin kaso 39 a cikin wata guda rak da ya gabata.
Kasan ya yi aiki tare da Ibrahim Nage da Bichi Baban Fati
da kuma
Sa'adatu Babaji.
Wannan haka yake. Akwai irinsu Bala Muhammad Koki.
Haka ne.
Shi ma an tsirma da shi.
Kwarai da gaske. Ai tunda ka ce jerin waɗanda suka taɓa gabatar da shirin tun daga kafuwarsa zuwa yanzu.
Babu shakka.
Akwai lokaci da Muhammad Suleiman Gama yake tafiya. Ka san Bafaya ni a wancan lokaci a wannan 2004 din ina mai
nadar
sauti ne na shirin kowane gauta. Saboda haka idan Gama ya tafi Saudiya wala umra ko aikin haji akan sami ko dai Aliyu Abubakar Getso ya gabatar da wannan shiri Bala Muhammad Koki
na'am
ina jin Usman ma zan iya tunawa ya taba gabatar da wannan shiri duk da ba wai tsawon lokaci akai ana gabatar
kuma yanayi na jiki da jini haka yake
to Gazali Yakubu da Salamatu Sabo bakin zuwa suna daga cikin waɗanda shi Muhammad Suleiman Gama yayi aiki da su
Mazuwar assalamu alaikum Gazali Yakubu ke cewa barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsazarayen yan siyasa na kashin kansu bisa da ta demokradiya kamar da sashi na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama kafin mu ga muku rahoton binciken mizanin kokarin tsafin gwamnatin kasar nan 11 da suka samu nasarar zama wakilai a majalisar dattawa bari mu kalli wutar rigima da ke ci gaba da kunnuwa tsakanin tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo da wakilan kwazaron majalisar kasar nan da rahotanni ke tabbatar da cewa ranar 28 ga wannan watan dattijan zai gurfana gaban dai zauren majalisar wannan gurfana ta sakuwa ta biyo bayan wasu kalamai da yayi ta ranar 4 ga watan jiya inda yake bayyana wa duniya tunaninsa manyan beraye da ke addabar kasar nan sun fiyewa a majalisar dokoki da na tarayya kalaman da suka jawo ƙarewa matsayin al'amura tsakanin dattijan da wakilan al'umma jin takaicin abin da ya faru ya sanya majalisin umartar kwamitin ta na da'aya binciki yadda aka yi wannan magana ta bayyana daga bakin dattijo Obasanjo
Masu sauraro assalamu alaikum Salamatu Sabo bakin zuwa yake cewa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kowane gauta da yake tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiya musashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasar nan ya bada dama Shirin hadaka da jam'iyyu masu adawa da gwamnatin PDP a matakin ƙasa ke shirin yi ya fara jan hankalin tsofin ƴan siyasan ƙasar na irin tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Balaraba Musa. A wata tattaunawa da Alhaji Balaraba Musa yayi da jaridar Blueprint ya shaida cewar jam'iyyar ACN da CPC da ANPP in dai wannan hadaka ta tabbata la shakka tunu za su kawo da jam'iyyar PDP a shekarar 2015 dan al'umma sun gaji da mulkin danniya da ake yi musu.
To a shekara ta 2010 Usman Usman ya karbi nagamar jagorantar shirin kowanne gauta wanda a tattare a wannan lokaci akwai
Salisu Bafayu Aisha Dalla Mahmud da ma irin su Sha'aban Ibrahim Sharda wanda yanzu haka
dan majalisar tarayya
yake zama dan majalisar tarayya
haka ne
sai kuma Ibrahim Isaac dan Uwaranu
wakilan
kai ke
sai dai ka san ba dau dogon zango ba kuma aka yi canje-canje na aiki wanda shi malam Usman Usman din da kai ma za Salisu Bafayu kuna daga cikin wadanda duk aka mayar da ku Freedom Radio din mu da ke dutse
babu shakka mun tafi kan wannan tasha ta dutse a shekarar 2012
haka to akwai Ado Sa'idu Warawa Khalid ka san shi ma ya jagoranci wannan bangare na
bayan tafiyar Usman Usman
cin dutse kenan gaskiya
ai ina jin ma yayi dogon zango in ba dan gama ba dai ina jin sai in ce ba wanda ya fi shi rike
wannan dadewa da jagorancin bangaren ba warai da gaske
to bayan muna dutse dan warano kusan ku muka bari akan wannan ragama watakila na san dai akwai garzaliya ku
akwai kuma ma Abubakar Muhammad General
dan gwagwarmai mataimakin shugaban
kungiyar matasa a yanzu kasa
kaga bi kenan sun daga ga honorable Sha'aban ga kuma comrade
kazalika tafi an zo kan irin su Mahmud Ibrahim Kwari da irin su Ahmad Rufai Bello bayan mun yi balaguro mun kara dawowa
babu shakka
da akwai Abubakar Muhammad Abdulkarim da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim tukunta
kware da gaske
misali Zulaiha ta shigo to wallahi ba fara ina ganin sai mu koba wajen Suleiman Gama wanda zamu ji cigaba da wannan tattaunawa da kuka fara da shi yayi mana bayanin wato burin da ake fatan a cimma da yasa aka kekkida shi wannan shiri na kowanne gauta shin an samu cimma wannan buri ka mishi wannan tambaya
eh an kai mana ai babban kaiwa ma da aka shine zaka ga dukkan wannan labarin da ake da su sababbi da suka zo yau muna da kusan kamar ya labarai a Kano mun dosha 20 ma yanzu zaka kowa yana da wani shiri kwatankwacin abin da ya kamata wannan da aka fara so kaga kace fa kai ga an kai dan kowa ma da wannan hanyar yake amfani da ita wajen wadatar da al'umma na bayanan siyasa da cigaban da ya kamata a samu fuskar yada labaran siyasa dan amfanin al'umma mun kai ma amma process na cigaba kullun kamar da nake faɗa ana matakin kai ana an yi nisa kuma mu a Kano sai mu yi Allah godiya tunda mu muna da hanya da muke warware matsalolin mu na siyasa ta rido ba tare da gaba ta faɗa ta kawo juna hari ta cin mutunci irin wannan mu a Kano sai mu yi Allah godiya
ka ji fa to duk da haka bata ƙare ba tattaunawar akwai ƙalubale da kuma shawarwarin yadda za a cigaba da samun dorewar wannan karsashi na wannan shiri kamar yadda aka faro shi
to kuma kaga kamar yadda shi Muhammad Suleiman Gama ya ambata dan warano kusan ɗaya daga cikin alamomi da ke tabbatar da cikar buri na wannan shiri shine samun kafuwar kafafan yada labarai na radio wanda kuma kowanne gidan radio sai kaga ya dauki salo na gabatar da irin wannan shiri na kowanne gauta
baya ga sauran shirye-shirye na siyasa
ai da man ya zama tamkar makwafi ne
a to kafin mu kai ga jin shawarori da kuma kalubalen da shi wannan shiri na kowanne gauta ke fuskanta daga cikin gabobi na shi shirin akwai abin da ake cewa Malam Dila ko Allo wanda dukkanin bangarorin biyu ka san kusan suna tafi da wani zaurance na tayani mu gyara ko kuma gyara kayanka wanda Bahaushe kan ce bai taba zama
sauke mu raba ba
man da ce idan aka yi wani abin takeici sai na ji kamar ne rika yin shiru na daina magana amma a ƙarshe sai zuciyar taimako ta taso mini dole ne dai sai na yi wannan magana man da ce na je wani asibiti da ke ɗaya daga cikin hanyoyin fita daga Kano daga bangaren gabas wanda aka sanya wa sunan wani tsohon sarkin Kano da shi ma yayi suna wajen mulkin Kano akan tafarki irin na adalci sai dai kuma mutum ne mai zafi wanda aka ce baya saurarawa aikata barna abin da kake da nake son na ga muku shine labarin wata matar wani zalaka mai sana'ar fashin keke da aka kai wannan asibiti domin haihuwa kafin ma a karasa asibitin ta haihuwa cikin motar tafi suka karasa wannan asibiti da misalin karfe 7 na safe suna zuwa asibitin mata ma'aikatan jinya da ke sanya irin fararen kayan nan suka karbe ta suka ce ta haihu amma tana da babban matsala da dole babban likita ta ya duba ta aka umarci mijin ta je ya sayo wadansu magunguna da za a yi amfani da su wajen wannan aiki da za a yi mata kuma ya bi umarni ya sayo wadannan kaya mandala ce tun misalin karfe 7 na safe tana nan ga kayan aikin da mijin ya sayo amma babu likitan har zuwa karfe 4 na yamma daga bisani sai direban motar asibiti da ya je dauko wannan likita ya zo da bayanin cewa likitan ma ba zai zo ba sai ranar Litinin mai zuwa a lokacin matar tana matsanancin halin ta gayyara har jini ma ya balle mata A kashi dai magungunan da wannan mutum ya sayo 3500 ya mai rakantin da ya sayo a waje da kyar aka maida masa naira 1000. Akan babu yadda zai yi ya karbi kudin sa naira 1000 gaba. Daga nan sai zama dole babu abin da zai sai ya dauke wannan mata zuwa wani asibiti na Nasara, shi ma dai a nan Kano. Inda likitoci guda biyu suka karbi wannan mata suka yi mata aiki. Mallan shi likitocin da wannan asibitin Nasara sun burge shi. Domin ko maganar biyan kudi ba a yi wa mijin matar ba. Magana ce ta ce ta rai. Bayan an yi mata aiki sa'annan aka fara masa maganar kudi. Mallan Dila yace abuwa guda biyu ne suka faru. Na farko dai wulaganta mutane a wancan asibitin na farko da aka sanya suna ɗaya daga cikin sarakunan Kano masu kikan tarihi. Kuma shi kansa jagoran asibitin an neme shi a ji ta bakin sa. Yace a bar maganar amma zai kira taron jama'ai domin duba wannan al'amari da ya faru. Madalla ce komai lalacewar zamani akan samu mutanen kirki shige likitocin da suka karbi wannan mata a wancan asibitin nan Sara suka yi mata aiki ba tare da la'akari da maganar kudi ba. Amma wancan asibitin na farko wajibi ne mutanen da ke da haƙi su duba al'amarinsu. Madalla ce idan an ji haushi na sai a yi haƙuri amma mu gyara muke nemiwa domin a saka a talaka ƙura'a da ya jefa. Duk da dai na ji an ce bacci yana hana waɗansu manyan shugabanni tabuka abin kirki. Madalla ce tunda zaura mabukata babbar kujera sun fara bujirowa na gansu kuru-kuru za mu ci gaba da leƙe-leƙe irin wannan domin faɗakar da talaka irin halin da ake ciki.
Haka ne, Bafayo ka san wannan yana daga cikin karsashin shirin kowane gauta wanda mutane suke son su ji domin su ga wani alƙibla aka nuna ina ne za a gyara a gyara. Kuma idan duk lokacin da aka yi irin wannan kana ganin cewar ana samun kwalliya.
Kana biyan kudin sa, kaiwa ga biyan kudin sa. Abin yana yin tasiri da siyasa sosai.
Wanda abin ya shafa ba kasa kuma su yake masa dadi.
To ayin kaman kalaman da shi Muhammad Suleiman Gama dama yake ambatawa na dalilin lokutan da yasa aka kirkiro shi kansa shirin da yasa aka kalla tun gurin bashi sunan duk an kalli wannan abu
irin waɗannan abubuwan a matsayin kalubale wanda ya karbi ragamar jagorancin al'umma. Babu shakka to ina ganin akwai gaba ta ƙarshe kamar yadda muka ambata mu sauraro. Wato gaba shawarori da kuma kalubalen da ke tattare da wannan shiri na kowane gauta da marigo shirye-shirye na siyasa.
A ci gaban ita tattaunawar da kuka fara da Muhammad Suleiman Gama ba.
Babban kalubale shine ba da dama ga yan adawa. Yan adawa da kun kafa gidan rediyon nan farkon wannan shiri gwamnati ba ta san komai ba sai da abin da take dura mutane kunya kansu na labarai su kadai suke ji. Yau kuma sai gaji tana jin wani abu daban. Abu gaya ma kalmar da watakila za ta hana ka bacci saboda haƙƙin jama'a da yake hannunka. To kaga babban kalubale da shine ya kawo shine wanda duk suke da haƙƙi ma'ana hukumomi da gidajen rediyo musamman shi gidan rediyon Freedom da wannan shiri shine a yi haƙuri da juna a riga kallon wani saƙo na jama'a aka yi kuma wace riba aka ji da wannan saƙo domin da ba saƙon da magana ce ta rikici. Saƙon ya taimaka wajen ba da zaman lafiya kai mai mulki kana zaune lafiya shi talaka da yake ganin ana shiga rigarsa ko haƙƙinsa shi ma yana zaune lafiya ga wata hanya ta daban in ta rikici a tafi gaban shari'a. Na ganin shine babban kalubalen da bai wuce wannan ba. Haƙuri da juna kawai abinda babu shine yanzu aka same shi saboda wanda da bai saba a mai masa da martani ba yanzu ana mai masa wannan shine babban kalubalen kawai.
To a matsayinka na wanda ya assasa wannan shiri na kowane gauta wanda kusan a iya cewa kaka ne dangane da abin da ya shafi shirye-shiryen siyasa ba wai a shirin kowane gauta ba amma ragowar shirye-shirye na arewacin Najeriya baki daya, waɗanne shawarori zaka bayar domin a kai ga gyara akan abubuwan da ake gani na kurakurai?
Babbar shawara shine a riga kiyayewa da abin da za a sa wa mutane. Ko yanzu lokacin da muka shirya wannan shiri akwai wanda yake cewa shi magana sama ka ra'ayinki a sa masa yadda yake so. Kaga wannan kalma ma babu ita a rai. Ina jin wannan tasa duka wani labarai indai ba ka isa ba wa zauna da kai a hira da kai kai tsaye abin da ake cewa labin zan daina dole sai da yaro kudin a gyara. Lalle lalle gidan rediyo su kula da abin da ake sawa. Da kunne na naji wani ya ce wane duk garin na ba wanda bai san bayo dari bane aka faɗi sunan mutum ya ci mana kuɗi kaza lissafi da lissafi akan abu aiki kaza duka kaza duka kaza wannan babban kuskure ne a tsarin aiki. Kuma wanda yayi wannan magana watakila ma ka duk takardun da za su taimake shi wajen tabbatar da wannan magana watakila ma bai da shi. Kuma sannan mutane ba sa gane cewa wanda ya zo na ya baka labarin nan watakila abin da ya fara ofishin sa na gaskiya fa ba zai gama ba dole zai bama wani abu ko ya gaya ma wani abu ne sama sama kuma ya baka dan wani abu kuma ka zo ka gaya duniya ka fada rikici baka sani ba. Sun haka mutane su kiyaye wannan su kuma kawun ya labarai babban kalubalen ni a wuri na ina kan kawun ya labarai domin ba wanda ya sai ce sai na sa kaza dole a zamanin mu in ka ce himmun sa mu ci ba kudin ka ko kuma ka ce ma kai ba ma wai sai ka sa ba a'a ka ce dole himmun sa ma yau ma bai daidai da layin abin da muka tsara a rannan ba sai dai ba kudin ka sai dai mu tsaya da wannan mutane su fahimci aikin nan ba na wasa bane in sun gane shikenan mu sun taimake mu mu ma mun taimake kanmu kuma kukan da ake da mu cewa muna cin mutuncin mutane zai ragu.
To Allah ya ba mu iko
na gyara game da kalubalen da kuma daukar shawarwarin yadda za a kai gaci
kaji shawarwarin da kalubalen bai tsallake dan uwa na ba balantana kale shi ma balantana kuma ga dan aucen shi Adam Suleiman
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
to masararo mu ma da wannan ne zamanin da inamu inamu a cikin wannan shiri na ko wani gauta na musamman wanda muka kasance tare da abokan aiki
Kale Shatima Ibrahim Isaac dan Warano
Adam Suleiman Muhammad
Nasir Salisu Zango ya kasance jagoran shirin ni Salisu Baffai wani ke fatan mu huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a